Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu rarrun mu a jamhuriyar Niger kuma za a iya kama muka tsaye a zangon FM na VOA Africa dake a mita 102.5. Sai kuma tashoshin gidajen radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da niya da kuma dalol. Sai kuma tashar Alpha Radio a birnin Kumasi na kasar Ghana, haka kuma kuna iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da aka so ta adireshin mu na voahausa.com. Masu raro, assalamu alaikum, barkamu da safiyar ranar Lahadi. Sunana Sarfil Hashim Gumel tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokacin. A cikin shirin namu zamu kawo muku shirin zabe ko nadi, haka kuma zamu kawo muku rahoto na musamman. Amma da farko sai mun fara da cikakkun labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Sunana Mahmud Dalo. Yau 7 ga watan Afrilun shekarar 2019. Jami'an Majalisar Dinkin Duniya sun nuna matakar damuwa kan yadda ake samun ƙarin tashi-tashin hankula masu nasaba da rikicin Boko Haram a yankin Difa na Jamhuriyar Nijar. Jami'an sun ce mayakan Boko Haram sun kashe akalla mutum 88 a yankin Tafkin Chadi a watan da ya gabata kadai, inda suka ce a bara mutum 107 aka kashe a lokacin shekarar 2018. Kakakin ofishin da ke kula da fannin bada tallafi ga waɗanda rikici ya ritsa da su, John Slack, ya ce karuwar adadin da aka gani na da nasaba da yadda kungiyar mayakan ta Boko Haram ta sauya dabarun kai hare-harenta.
It's not only armed men fighting armed men. It is also armed men fighting civilians, families, women and children.
Ya ce ba wai mayaka ne da ke dauke da makamai suke yakar wasu mayakan masu dauke da makamai ba, a'a, mayaka ne da ke yakar fararen hula da suka hada da mata da yara kanana, wannan kuma babban abin damuwa ne. Ya kuma kara da cewa daga cikin mutum 88 da suka mutu a watan na Maris har da mutanen da ke gudun hijira a wasu yankuna. A karan farko, da yawa daga cikin dubban masu zanga-zanga a birnin Khartoum da ke Sudan sun isa hedkwatar dakarun kasar tun bayan da aka fara mummunar zanga-zangar kin jinin gwamnati watanni 4 da suka gabata. Yan sanda sun yi amfani da barkono mai sa kwalla a jiya Asabar domin tarbatsa masu zanga-zangar, inda rahotanni suka nuna cewa su ma masu boron sun yi ta jifan yan sandan da duwatsu. Kamfanin jallancin labarai na Reuters ya rawaito kamfanin jallancin labaran kasar ta Sudan yana cewa fara hula ɗaya ya mutu a zanga-zangar, wacce har ila yau ta yi sanadin jikkata wasu da dama ciki har da yan sanda. Zanga-zangar da ta faro ne tun daga ranar 19 ga watan Disambar bara, inda masu boron suka zargi gwamnatin shugaba Umar al-Bashir da yin almubazzaranci da arzikin kasar, lamarin da suka ce ya sa farashin abinci da man fetur da kudaden kasar waje suka yi tashin goron zabi. Akalla 'yan sanda 7 da fararen hula 3 suka rasa rayukansu a jiya Asabar bayan da wasu jerin hare-hare da aka kai a Afghanistan, a cewar hukumomin kasar. A gabashin lardin da ake kira Ghazni, mayakan Taliban sun kashe 'yan sanda 3 a wani hari da suka kai kan wani shingen binciken jami'an tsaro, a cewar kakakin 'yan sandan lardin Ahmad Khan. Kamfanin jallancin labarai na Associated Press ya rawaito cewa kungiyar Taliban ta dauki alhakin harin. Sannan a lardin da ake kira Saripol da ke arewacin kasar, hukumomin yankin sun ce akalla 'yan sanda 4 aka kashe bayan da wasu mayakan Taliban suka farma wani shingen bincike na daban, kamar yadda shugaban lardin Muhammad Nur ya tabbatar. Baya ga haka, an kashe wasu fararen hula 3 a lokacin da wasu bamabamai suka tashi a gabashin lardin Nangarhar. Babu dai wanda ya dauki alhakin harin na Nangarhar da na yankin Saripol. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda yanzu agogo ke cewa karfe 1 dare ne da minti 4. Ambaliyar ruwan da ta mamaye yankin kudu maso yammacin lardin da ake kira Khuzestan a ƙasar Iran ta tilastawa jami'ai sun ba al'ummomin wasu garuruwa 6 umarnin su fice daga gidajensu. Sai dai wani gwamnan lardin, Gulamareza Shariata, ya faɗa a kafar talabijin ɗin ƙasar cewa ana buƙatar maza musamman matasa su zauna domin su taya jami'an gina shingen da zai daƙile kwararar ambaliyar ruwa zuwa yankunan da ke garuruwan. Ministan cikin gida Abdulrazi Rahmani Fazili ya ce ambaliyar ruwan ta raba kusan mutum 400 da muhallansu a wannan lardi. Hukumomin sun tabbatar da mutuwar mutum 70, sannan sun ce zuwa yanzu ambaliyar ruwan ta tashi garuruwa 11. Foreign Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya ce idan ya sake samun wani sabon wa'adin mulki a zaben da ke tafe zai hade yankunan Yahudawa da yankin yammacin gabar kogin Jordan da Isra'ilan ta mamaye. Akwai yiwuwar wannan alkawari da Foreign Minister Netanyahu yayi ya harzuka Falastinawa da sauran kasashen Larabawa yayin da ake gab da tunkarar zabe a Isra'ilan. A lokacin wata hira da kafar talabijin ta Channel 12 News ta yi da Foreign Minister kwanaki biyu kafin zaben wanda za a yi a ranar 9 ga watan nan. An tambaye shi dalilin da yasa Isra'ila bata mallaki yankin nemucin gabar kogin Jordan ba kamar yadda ta yi da gabashin birnin Quds da kuma tuddan Golan ba tare da amincewar kasashen duniya ba sai ya ce Isra'ilan na gab da shirin yin hakan.
Labaran duniya ku saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka anan birnin Washington DC. To madalla yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron shirin zabe ko nadi. Sauraro assalamu alaikum barkamu da dawowa wannan shiri zabe ko nadi shirin da kin kawo labaran da suka shafi zabe da lamuran da ke da dangantaka da zaben ni Nasiru Adamu Alhikaya zan gabatar ko me za a yi kimanin guda hudu don gyara lamuran zabe a Najeriya awwal rafsan jani na cibiyar demokradiya zai yi bayani PDP ta yi bayani kan muradunta a kotu kan karar kalubalanta sakamakon zaben shugaban Najeriya mun dau manyan lauyoyi hudu don APC ta kalubalanci sakamakon zaben da aka ayyana PDP ta lashe inji gwamna MA Abubakar me yasa harin zuwa yakin neman zabe ba fa ya wuce batun tituna da ruwan sha bane masanin tattalin arziki da ma'adinai Shehu Madugu zai yi bayani wadannan da zan tawo da wakilin Abdullahi Muhammad yayi da sakataren committee karbar mulki a Gombe za su zo muku cikin shirin da yardar Allah yanzu dai za a iya cewa bayan kammala zaben Rivers da gwamnan Nelson Wike ya samu tazarci an kammala zabe a dukkan matakai wanda hakan ya sa awwal Musa Rafsanjani na cibiyar demokradiya ya ambata wasu ginshikan lamura guda hudu da za a inganta zabe a Najeriya matukar aka bi su
to in dai har su aka kawo inganci a cikin harkar zaben Najeriya to dole ne dokokin tsarin zabe na kasa a yi musu garan bawul sai kenan sa'an nan nabi dole ne duk wanda aka kama shi da laifin ya keta dokar zabe dole ne a yi masa hukunci dan izamanto sakamako akan sauran waɗanda suke da sha'awar yin wannan al'amari abu na uku shine dole ne ɗan Najeriya a waye musu da kai kan illar tashin hankali da rigimu akan harkar zabe idan ba haka akai ba ba inda za a ci gaba da samun zabe sahihi sa'annan abu na hudu shine dole ne a tabbatar da kan cewa duk wanda ya ci ko kuma ta ci a ba shi kar a canja alƙalamin kididdiga na zabe idan ba haka akai ba kuma aka daina amfani da karfin tuwo don a tabbatar da kan cewa dole ne sai wani ya ci ko kuma wata ta ci to in ba haka aka daina ba to gaskiya ba za a gyara ingancin harkar zabe a Najeriya ba to mu za mu ci gaba da fafutukar neman a kawo harkar gyara a cikin harkar zabe sa'annan su da kansu jam'iyyu dole ne a yi musu garan bawul ba zai taɓa yiwuwa a ce za a ringa fitowa takara har jam'iyyu sama da 70 a lokaci daya ba saboda yanzu wannan zaben da aka yi akwai da dama mutane aka rikirkita su ba za su iya bambance tsakanin wannan jam'iyya da wannan jam'iyya ba saboda ko loganta ko kuma sununta ya zo iri daya to wannan dole ne a samu a tattauna a yi maslaha ga rage jami'u kuma idan mun to an kawo dokokin da duk jami'u sai sun bi su sai sun bi tsari kaida duk wanda bai yi ba to dole ne a yi masa hukunci wanda zai tabbatar da kan cewa an kawo gyara kuma ya zama darasi ga sauran jami'u
Rason Jani aka furta zance za a jira ga wanda alhakin aiwatarwa ke wuyansa zai dau mataki ne ko kuwa zai bar kasuwa ta yi halinta babban jami'ar dawar Najeriya PDP ta yi karin bayani kan karar da ta shiga kotu don kalubalanta sakamakon zaben shugaban Najeriya da shugaban Muhammadu Buhari ya lashe a karo na biyu ga bayanin jam'iyyar ta bakin sakataranta Sanata Umar Tsauri
ta jihar Katsina sun ba da kuri goma su yawan gaske wadanda suke gani nasarar zaɓe APC da Muhammadu Buhari ya zarce, amma yanzu kuma kai ya take ne ganin abin daban ne. Ina aka yi zaɓe, an yi zaɓe a ƙasa, an yi zaɓe a zamfara. Ka sani duk inda ake da insurgency, kamar muna da sabuwa, muna da dandamali, muna da fuskari, muna da kankana, muna da dusima, muna da safana, muna da dan Musa, muna da fasari, muna da jide, duk wannan tashi hankali yake. Babu inda aka yi zaɓe rubutawa a kai. Ai idan mutum ya auna zai ga cewa ta yaya za a shasa wannan kuma a kasa ta kafi da ake zabi duk rumar da kasancewa akwai mutum 500 in ka riga zaben shi zai fasa jagora in ta zai saki saboda ka ba a ce hukuma ba rubutawa akai shi ya sa muke so a ba mu takardun zabi ka gani ya zabi da kan amana kan mu kai rabi su su kanta muna tabbatar da cewa an ba mu dama muka yi sakka in kai muka yi sakka wannan kakin zabi za mu nasara kuma za mu dan shi mun dindin da Allah da mutane suka ba mu
shi ma Buhari cewa yayi ta zaben da Allah ya ba su nasara suka ci wannan zabi ga shi kai ma ka kawo maganar Allah
ai ga yadda shari'a take wanda yake musulmi ya san cewa ko ta ya kasa mulki Allah baka shi dan shi ke ba da mulkin ga wanda ya so ya sa ga wanda ya so ba wanda ya so lokacin da ya so ko soja ke kiyaye shi mulki Allah ba shi don in Allah ya ba shi ba sai ya kudin sai ya foyi sai a shi saboda ka dole in kana musulmi ka ce Allah shi ke badawa ga wanda ya so ku so da wannan amma Allah yana bada abu da sala dan Allah ya ba ku ga nuka abin ba Allah bace ta kai ga bakin ka sai ka nema akwai sala saboda ka mun yadda cewa sala ta yin mulki shine mutane amma Allah ke ba shi amma mishi da wannan
ku ji zaki da kuke cewa amma rage kurikun ku a wasu gurare inda kuke da karfi
to kai ba gani ba kai yanzu ka ce ka dole mun zabe kai yanzu ka ce zakar mun zabe ai ba ku ku yake ba ku yake ba abin da ke zahiri zahiri yake amma ku ga sabara karan zahiri
a tarihin karar shugaban kasa a Najeriya ko kuma dai mu takaita shi daga dawa wannan demokradiyyar 1999 zuwa yau da akan isa har kotun koli ba ta gamsar da kotu hujjojin rashin ingancin zabe ba misali a karar da shugaba Buhari shigara 2007 karkashin narkakkiyar jam'iyyar AMPP don kalubalantar ayyana marigayi Umaru Musa Yar'adua a matsayin wanda ya lashe zabe karkashin tutar jam'iyyar PDP an samu alkalai uku suka soke zaben uku kuwa suka ce ba su gamsu da hujjoji ba da haka suka halalta zaben inda cikon na bakwai wato babban alkalin marigayi Idris Legbo Kutugi ya nuna gamsuwa ga hukuncin waɗanda suka halalta zaben da haka ya kori karar a cikin karar kuwa har da dan takarar PDP a lokacin wato Atiku Abubakar lokacin da ya takarar a jam'iyyar AC wannan tarihi kenan sai mu jira da yardar Allah mu ga yadda za ta kaya a wannan shari'ar gwamna Emir Abubakar na Bauchi ya ce shi dai da farko ya dauka darar rashin nasarar zabe amma jam'iyyar da APC a yanzu ta ce zuwa kotu shine mafi ala fata dai anan shari'un su kammala dan takadirin lokaci don kowa ya san matsayinsa a shari'ance yanzu kuma sai al'adar yakin neman zabe da har yanzu akan buge da batun ruwan sha da hanyoyi masanin tattalin arziki Shehu Ibrahim Madugu ya duba yadda ba wuce wannan bangare ba zuwa bangare na gaba
gaskiya wannan akwai laifin gwamnati ya kamata gwamnati in ka fito zaka fita neman takara gwamnati ai ka san menene a state dinka ka san wani irin arziki Allah ya binne maka a wannan jiha ka duba kuma harkar gona da sauransu zaka shigo da tsari idan ka shigo zan yi kaza zan yi kaza zan yi kaza don idan akai wayannan abubuwa ga yadda al'umma za su amfana ba don kanka ba kai a gwamnati sai ka ga wani an zo gwamnati ya yi dan titi kilomita 5 an je ana tafi an sa fil lairo gwamnati jena committee wannan ai shin mene amma abin da ya kamata ai ka tsaya yanzu ka zuba maganar noman nan ai gadon mu ce ta arewa wani guri ne ba daji ka gaya mun hekta nawa a arewa aka samu gwamna ya share ya sa traktoci da kayan komi ya kira manoma ya taimake su yayin ka musu ayin clustering an ba su don su taimaka in kai wa'annan abubuwa kai ka karfafa su ana noman tumatir noman gyada noman auduga noman wake to sai ka zo ka duba wani masana'antu za mu kafa saboda wa'annan mutane idan suka yi noma wa'annan abubuwan za su dauka su kawo wannan a sarrafa ina za a kai wa'annan kayan kasuwa ka bude musu commodity market da sauransu mu yara wanda suna nan suna yawo akan titi sun yi karatu zaka iya absorbing din su kai su wa'annan masana'antu ko kuma ka shimfida musu daji kai yanka musu gonaki ka taimake su da tokoti da komi shikenan gobe ma sun koma gona to amma duk babu sai ka ga kullum magana daya sai I wanna ga ma adinan nan a kasa sai ka tsaya ka ga gwamnonin mu nan a arewa abun kunya wai ana jira sai an ka san gwamnati sannan ka samu kudi zaka zo ka kashe ka biya albashi saboda Allah wannan abun zai kai mu cigaba ka tsaya ka duba yadda zaka kara mu jiyan dan da kake mulkanta hanyar samun kudi na cikin gida wanda zai kare taimaka maka da wannan kason da kake samu daga farar gama amma sai a zo a shiga kawai ai abubuwa kaga an gama shekara 4-8 babu komai abin zaka muna nan a gidan jihar yanzu
Maduguri tsohon jami'i ne a kamfanin Hakar Fetur na L yanzu kuma ga zanta da wakilin mu Abdulwahab Muhammad yayi da sakataren committee karwal mulki daga PDP zuwa APC mai mutum 37 a jihar Gombe wato barista Zubairu Muhammad
wannan committee aikin sa shine su duba wani ayyuka ne gwamnati take a yanzu wani ayyuka ne bata kammala laba wanne ne kuma take da wani niyya akai sannan sai a ba gwamna mai jiran gado a bashi shawara ko dai ya ci gaba da wannan aikin ko ya canja salon wannan aikin ko kuma ya bar aikin gaba ɗaya wani abu daban
wannan bincike kenan ne za ku kaddama
wannan ka ba bincike ba ne kwata kwata aikin mu shine a samu gaskiyar me Gombe take ciki sannan a ba wa gwamna mai jiran gado shawara don ya san yadda zai ci gaba da tafiyar da gwamnati
kuma zai kai ku ga zagayawa wurare ma'aikatu da wasu cibiyoyin gwamnati ne ku tabbatar da ganin abubuwa
ba zan ce wai zagayawa ne haka ba amma dai za a ziyarce su don a zauna da su su ba da bayanai na me gwamnati take ciki girma gwamna mai jiran gado ya kafa wannan kwamiti na mutum 37 da kuma kwamitoci guda 23 na sassa daban-daban na gwamnati an rubuta wa gwamna an kai wa gwamna kuma sun karba ana jiran sakamako daga gare su
Allah misali kamar idan ba ku gamsu da wasu abubuwan ba ya za ku fuskanci abubuwa da yake akai
ba maganar aiko gamsu ko rashin gamsuwa yanzu misali mutum ne zai shiga gida sai ka tura ka ce to aje a duba maka gidan nan me a ciki akwai gadaje ne akwai kujeru ne akwai wunduna ai ba wai ka ce ko ga ka gamsu bane ko ba ka gamsu bane iyaka dai a zo a ce maka eh akwai gadaje ba kujeru akwai window ba kofa duk wannan a ga maka don kuma kai in ka zo sai ka san irin gyaran da zaka yi saboda haka ba maganar gamsuwa abinda duk suka bamu da shi zamu yi amfani
akwai wani wa'adi ne da kuka diba don tabbatar da cewa wannan aiki na kwamitin nan
aka ba su ba da rahoto da shi gwamna mai jiran gado cikin sati uku
Abdulwahab da Barista Zubairu ita dai demokradiya dama ai wannan na shiga ne wannan na fita masu sauraro duk da wannan ma muka kawo karshen shirin wannan mako sai makon gobe za mu dawo da sabon shiri insha Allah a madadin muryar Amurka da mai hada mana sauti Julie Gresham ni Nasiru Adamu El Hikaya da na shirya na gabatar nake cewa wassalamu alaikum
Madalla yanzu kuma sai rahoto na musamman.
Madalla abinci yanzu yau wata mu biyo ba mu zama abinci ba.
Ta amma sun ce kuma sun kaci kwanakin nan.
La wata uku ne wannan, wata uku ne mun yi tukuna kawo na wata daya.
To kamar wani matsaloli kuke fama yanzu?
Yanzu matsala ba mun kare ne, matsala yanzu abin da muna fama da matsala abinci nan da matsalan kayan cinkudawa abin borgo ne, su fange, su katifa, su omo, su shaburu.
Wani dan gudun hijira kenan. Kuma bai ne da hannun suke ciki a yanzu. Ba cin yau bane dai. Aka amince da gagarumar yarjejeniyar kan haƙƙin mutanen da rikici ko kuma wata masifa ta raba su da gidajensu a ƙasashen Afirka da ake walakabi da Kampala Convention inda fiye da shekaru uku da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta amince da yarjejeniyar ta Kampala kuma ƙasashen ƙungiyar 15 da suka hada da Najeriya da Sierra Leone ma suka sanya hannu amincewa da ita ita dai wannan yarjejeniyar
ta tanadi cewa dukkanin kasashen dole ne su yi dokoki ko kuma su gyara dokokin da suke da su ta yadda za su tabbatar da kulawa da ta dace ga mutanen da wani rikici ko bala'i ya sa suka kawar daga inda suke to sai dai kuma abu mamaki kawo yanzu ba ma so ma aiwatar da wannan yarjejeniya ba a wasu kasashe lamarin da yake ci barba da agaji ga yan gudun hijira ta kasa da kasa ta Norwegian Refugees Council wato NRC ta kace shirin taro na tuntuba da zaman zaburarwa
and they are hundreds of IDPs also in most communities has been for a very long time now apart from military something given by NEMA
Abdulaziz Mala na mako cikin shugabannin kungiyar da ke sa ido kan harkokin yan gudun hijira a jihar Borno yako bayan abubuwan da ke akwai a yanzu
sunana Abdulaziz Mala daga Borno State Disaster Recovery Foundation kamar da kuke sani issue Kampala Convention Nigeria ta rantsa ba hannu a shekarun 2012 akai wannan abun kuma ta amince za aiki a wannan abun sai dai wannan amma har ila yau gwamnatin Najeriya ba su da wani kakkuran matashi aka abun ba mu kiran da muke shine su gaggota su sa hannu saboda wayannan IDP da suke shan wahala a sauka musu rayuwa na uba yau da kullum su koma inda suke sa'annan abubuwa social amenities kamar abinci da magarantu da ayyukan yi su masu samu a tanada musu
shi ma dai Dauda Balami daga jihar Borno ya ko taba batun cin zarafin da ake mata yan gudun hijira da suka da tare da kuma rashin karatu
sunana Dauda Balami kuma ni daga Borno sunan kungiya na Concern for Women and Children Development Foundation a sa hannu a sa hankali kuma a sa yalla za a tabbata wa gwamnati a sake tunatawa gwamnati da sa aikin da aka yi a shekarun da ya wuce na Kampala Convention a samu a sa ta zama dindindin ta zona kowa kuma yana moranta especially su yan IDP suna nan da masarufin da yawa mutane da yawa ba su da karba da suke wa wannan dan IDP dan IDP ana ganin ka ne kamar kai sa complexity akwai abin da ake ce da shi feda ko fede mutane da dai ko aha mata da yawa muka gani yanda ake cin mutuncin su wani saboda ita na mace ne ba za ta samu taimako ba ba za ta samu karban taimako da wannan yan wannan da kasan waje suke kawo ba saboda ita na mace ne wani kuma saboda shi tsoho ne ba zai iya dubai da karfi da zai shiga layi wannan convention ta yi addressing wannan abubuwa da muke fada akwai kuma issue na karatu yaran mu da yawa suna wurin ba sa samun karatu gwamnati kuma tana daidai karfinta amma dai muna so mu sake sa karfi saboda karatu ya zama one of the things da ya samu ya inganta zaman su a wurin saboda at the end of the day ko sun koma gida ko an integrate din su a cikin society ya zama da cewa dai su ma rayuwar su bai zama abun banza
a kullum dai akan samu rahotanni almunda hana da wakatika ta shiga mai da butun yan gudun hijira mutun da wannan taro aka tabo inda Dauda Balami yace dole ne ake haske fitila kan kudaden da ma ake kashewa
akwai abin da ake ce da shi a Hausance accountability to muna so shi ma convention din yayi addressing wannan abun yanda da gwamnati za ta zama accountable nawa ne kuka sa a cikin kula da wannan mutane kuma ne abin yayi ya samu ya kula da su akwai abin da muke ce da shi a wuraren aikin mu monitoring and evaluation dole mu gane wannan taimakon da ake musu yana iso wurin su in baya isowa me yasa baya isowa a cikin budget din mu ba a bada kudi na kula da su mun tabbata na bayarwa amma kuma taimakon da mun tabbata kuma akwai wuri daya da in an sa hankali mun zo mun hadu gaba daya da gwamnatin da wasu kungiyoyi na zaman kansu kuma irin mazanta irin wannan damuwa
ita ko wannan yar fafutukar daga jihar Yobe karin haske ta game da batutuwan da suka tabo a tarukan da suka gudana a tsakanin kasashen da abin ya shafa ciki ko har da Niger
sunana Maryam Age ina representing African Youth for Peace Development and Empowerment Foundation daga Yobe wannan zama da muka yi kamar yadda muka faɗa shine zama na uku a cikin tattaunawa wanda aka yi zama na daya an yi shi ne at regional level wanda ya kama haɗi Niger da Cameroon da Chad da kuma Nigeria suka zo na suka tattauna suka duba a wannan akan wannan Kampala Convention din duba yadda za a yi domesticating din shi at regional level sannan na zama na biyu kuma an kawo stakeholders ne kamar a ce mutane wanda suke da hannu cikin wannan cikin wajen pushing aga an taimaka wannan an yi domesticating wannan Kampala Convention suka zo na Abuja suka tattauna sannan wannan zama da muke a yola kuma yana dauke da mutane ne civil society organization da kuma wasu government agencies daga jihohi kamar Yobe, Borno da Adamawa wanda yawanci wannan insurgency din yayi affecting din su shine muke yi wannan shine zama na uku kenan da muke yi
to akwai me za ta ce game da matsalolin da mata ke fuskanta a sansanoni a Najeriya
gaskiya binciken da muka yi a zaman da muka yi mun duduba akwai matsaloli da yawa wanda mata su fuskanta akwai wannan issue na yawanci fadi da ake yi ma mata sannan kuma yawanci sai kaga wasu privilege wasu dama wanda entitlement din su ne amma sai kaga mace ba za a bata ba yawanci in muka duba period din insurgency nan yayi affecting maza da yawa amma yawanci maza suka mutu sai ya zama mata akwai dawainiya sosai akan mace kuma sai kaga idan aka zo ko da amma ce taimako ne da ake kawo daga gwamnati ko kuma daga mutane kamar kungiyoyi masu taimako sai kaga ita mace saboda ita ana ganin damar ta mace ce ba za ta samu dama kamar yadda shi ne miji ya samu ba to kaga kama da dawainiya da yake kanta na gida da wannan rashin samun opportunity ita ma tayi accessing services yanda namiji zai iya samu to wannan gaskiya babban matsala ne sannan kuma musamman a cikin host communities ma akwai wannan issue na fadi da ake yi wa mata saboda mutane a community suna ganin daman su ana gani kamar mutane ne wanda ba su da galibi saboda ba sa gidansu matsala so mutane suna amfani da wannan matsalan da suke ci a musu kaman fadi sannan kuma a ci zarafin su ta wajen abubuwa da yawa wannan yana daya daga cikin abin da muka duduba
to sai dai kuma wasu gwamnatoci a Najeriya na cewa su suna nasu kwa domin tabbatar da wannan yarjejeniya ta Kampala. Ahmad Sajo shine kwamishinan yaɗa labarai na jihar Adamawa ɗaya daga cikin jihohin da ke da sansanonin gudun hijira a Najeriya.
Muhalli ingantacce Adama ita ce kadan jihar ba da ta samu ma'aikatan gudun hijira na jihar Borno wurare a cikin gari ba ma a sansani ba duka kuma kafa gidajensu suka zauna kuma a cikin al'ummarmu ba tare da tsangwama ba kuma an kare mutuncinsu an kare martabarsu kuma ba abin da ake musu na cin mutunci.
Hukumar ba da agajin gaggawa a Najeriya ta nema ita ce kula da sansanin yan gudun hijira da rikicin Boko Haram ya raba da gidaje ta ce ai ita ma tana rata kokari kamar yadda jami'in hukumar mai kula da jihar Adamawa da Taraba Imam Abbani Garke ke cewa
to ala kullu halin mutuncinsu da haƙƙinsu da duk wani dama ta su muna da bashin muhimmanci domin in baka manta ba daga shi ne jijin da muka yi da yan gudun hijira da za a dare su da kasar Kamaru shine a tabbatar da cewa an daure su kasar su cikin kima da mutunci to wannan yana daga cikin abun da Najeriya da kuma kowace hukuma da take kula da yan gudun hijira take da muhimmanci da fifici akan a tabbatar da cewa an ba su haƙƙin su da mutuncin su a kowane hali da ya kamata.
Imam Abani Garki kenan dake zama jami'in hukuma ta nema a jihar Adamawa da Taraba. Ibrahim Abdulaziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya. Shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro a nan muka karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin duk abokan aiki na da aka ji muryoyinsu ni Sarfi Hashin Gumar ke cewa mu kasance lafiya. Assalamu alaikum.
24 heures sur 24.